Zaratin da za yi a kace wai mutane ba za su faɗi ra'ayinsu ba ko kuma ba za su yi abin da suke so su yi ba musamman idan dokar ƙasa ta ba su damar su yi. Wannan shi ne yake da dattin zira mutane yake da sa mutane su ji haushi su ma yi abin da ba daidai ba. Duk wanda yake dai yana da hankali yana kuma sanin ya kamata ya san irin kalamin da zai yi wanda yake in yayi ba daidai ba ya san akwai dokar ƙasa kuma an ka ɓaci mutum ba tare da hujja ba mutumin zai iya kai ka wato kotu don kotu ta bi ma haƙiƙa. Amma a ce za a zo a hana mutane su faɗi ra'ayinsu wannan ina ga kamar ba zai yi ba. Kuma sannan wannan jami'an Najeriya sun kasa gane kan cewa yanzu inda duniya take nan ba sai lallai kana Najeriya ba za ka yi abin da kake so ka yi. Za ka iya yi ba tare da ka yi rijista ma a Najeriya ba kuma sannan duk abin da kake so ka sadar za ka iya sadar da shi. Abin da ya dace a ce gwamnati ta yi shi ne ta ci gaba da wayarwa mutane kai ta faɗa kan musu da kai kan illar irin bayanai wanda za su kawo tashin hankali ko kuma su kawo ƙiyayya a Najeriya ga 'yan Najeriya.
Awal Musa Rafsanjani kenan shugaban ƙungiyar SISLA da ke fafutukan inganta harkokin majalisun dokoki a Najeriya. Kana babban wakilin ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Transparency International a ƙasar da ke bayyana matsayarsu akan rashin dacewa da kiran da ministan sadarwar Najeriya ya yi wa dandalin sada zumunta ta Facebook da su daina ba da dama ga masu sananta da zaune tsaye da sunan faɗin albarkacin baki ko neman ƴanci. Shi ma a nashi ɓangaren masanin tsaro a Najeriya Yahuza Ahmad Getso ya ce waɗannan kafofi na da nasu muhimmanci ta fuskan tsaro. Amma yana ganin gazawar gwamnati ne wajen tace nagari da gurɓatacce a cikin shafukan da suke yaɗa bayanai ta wannan kafa.
Ba a rasawa cewar akwai waɗanda suke amfani da waɗannan kafafi domin cin karansu ba babbaka wajen fito da abubuwan da ba su cancanta a fito da su ta waɗannan kafafi ba. Duba da wannan za mu iya cewa waɗannan kafafi alfanunsu ta fuskar inganta tsaro da kuma ba wa hukumomi damar sanin abubuwan da ba lallai ne su san su ba da ba dan amfani da waɗannan kafafi ba za a iya cewa wato wani abu ne mai matuƙar wahala. To kuma ya kamata su zama wata hanya wacce za a inganta tsarin gudanar da mulki da tsarin shugabanci da kuma inganta tattara bayanai na sirri wanda ya shafi hanyoyin da za a yi amfani da ta'ammali da irin waɗannan bayanai da ake tattarawa domin samun wani makadeji da kuma wata hanya wacce za ta zama kariya kuma mai matuƙar alfanu akan hanyoyin da ya kamata a bi domin a samu wato kaiwa ga gaci na gyaran al'amuran tsaro da kuma al'amuran da wato suka shafi shugabanci wanda zai inganta mu'amala tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta.
Amma ga masu amfani da waɗannan dandalai na sada zumunta ra'ayoyinsu ya bambanta da na waɗannan masana bisa abubuwan da suke gani na yau da kullum a cewar Murtala Adamu Jiga.
Wannan jan kunne idan ma gwamnatin Najeriya ta ja musu kunne wannan daidai ne. Domin dai ni nan da ake magana da ni in Allah ya so yadda ina iya wata shida wallahi ba bude Facebook ba saboda duk lokacin da ka hawo Facebook sai kaga abin da zai bata mare. Kuma wani abu zaka ga an kirkiro shi ne saboda a haddasa fitina da musiba ga al'umma. Abu ne wani ma ba ko a Najeriya ya faru ba a wata ƙasa ya faru amma sai a yi editing ɗinsa a yanke shi a dawo da shi sai a nuna cewa ya faru a Kano ko a Abba ko a ina dai wasu garuruwa dai haka dai a haddasa fitina tsakanin al'umma.
Sunana Faiza Nasir JR. To ni a gani na wannan mataki na jan hankali da gwamnatin Najeriya ta ɗauka akan wannan shafin zumunta na Facebook abu ne mai kyau saboda zai kawo sauyi ga yadda mutane suke amfani da shafukan zumunta. Kamar yadda ta ɗauki mataki akan Twitter mun gani ta yi amfani sosai abubuwan da mutane suka saba yi da sun rage shi.
Idan za a tsaya ga iya kalaman nuna ƙiyayya tun zira jama'a da ta da husuma babu gwamnatin da za ta zira ido hakan ya riga zama mata ɗan haƙƙi a ido wajen kula da tsaron ƙasa da ya wajabta a gare ta ya zama mata wajibi ta samo hanyar daƙile waɗannan 'yan tsiraru da suke jefa rayukan mutane cikin garari ba tare da an taƙaita 'yancin faɗar baka ba. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.